ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kalbi marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mu
masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa jami'ar azuma dake jihar Kano ta bullo da wani shiri na bada darasi ga almajirai na makarantun allo
almajirai to za a koya musu karatu da rubutu na Hausa da na Turanci da lissafi
haka ita ma jami'ar Isaka Rabiu dake Kano ta bullo da wani tsari na tallafawa dalibai da kudin karatu
kuma a cikin 79 nan guda 52 mata ne ice ya dauke wa kowa 1500
to da fatan za a yi sararu lafiya
abun rainawa himma da kwazo kokayin mu
ba tarar bata lokaci ba zan hada ku da wakilin mu dake Kano Mahmud Ibrahim Kwari
wato samun cikakkiyar kididdiga ta abinda ake cewa almajiri pupil ko almajiri boy a jihar Kano ko a koma ina ne a Najeriya kididdige sa abu ne da yake da dan wahala sai dai abinda ni na fi yarda da shi shine yawan almajirai musamman kamar a jihar Kano ya ta sama miliyan 1,600 wanda na same shi ne daga kididdigar da aka yi a shekara ta 2008 zuwa 2009.
Dr. Muhammad Hadi Musa kenan manazarci kuma guda cikin masana da suke gudanar da bincike akan sha'anin almajirai a yankin arewacin Najeriya. A zamanin gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan ne gwamnatin Najeriya ta gina makarantun tsangayu fiye da 100 a yankin arewacin Najeriya da nufin ba da dama ga miliyoyin almajiran da ke makarantun allo su yi karatun zamani na boko a daidai lokacin da suke ci gaba da karatun su na allo. Ko da yake shirin makarantun na gwaji ne amma ya fara ba da sakamako mai armashi sai dai canjin gwamnati da aka samu a shekara ta 2015 ya mayar da hannun agogo baya ga sha'anin gudanar da waɗannan makarantu. Farfesa Rukayatu Ahmad Rufai ita ce ministar ilimi ta Najeriya lokacin da aka kafa waɗancan makarantu.
Mu wannan abin da yasa lokacin muka yi tunanin sa shine duk duniya sai ya zama na ba inda ya zama yaran da ba sa zuwa makaranta sun fi yawa irin Najeriya a lokacin musamman a wannan mataki na farko. To sai muka duba ga to me matsalan mu yawan almajiran da muke da su da kuma ba makarantar nan suke zuwa. To sai muka shawara cewa me zai hana mu bude makarantun nan mu yi da na kwana da na wa'ida yara za mu daukar almajiran kai su makaranta su dinga yi ana koya musu karatun zamani kuma suna yin karatun allansu kuma a dauki malaman su ma su zama su ne malamai a dauko malamai kuma na darussan da aka sani sun lissafi da sauran abubuwa a hada ya zama yaran nan su ma sun samu karatun ilimi kaman kowa to kaga daga sun gama suka tafi secondary suka zo suka wuce ta suka tafi manyan makarantu kaga an gama da wannan to mu a yanda muka so mun kullun zai janye ne a lokacin da gwamnatin jihohi saboda ita makwanci tarayya ba ta da makarantu kananan makarantu saboda haka sai muka yarjejeniya aka kulla da su sanda aka kaddamar da abun ma ai sarki musulmi yana nan sannan kuma shugaban gwamnati yana nan saboda a tabbatar cewa malamai sun karba sarakuna sun karba sannan gwamnati sun karba dan abun ya zama an hada karfi to amma kuma daga baya dai abubuwan dai na kasan nan na ganin sai dai kuma a ce Allah dai ya sari a kawo mafita nan gaba insha Allah.
Na duba wani littafi naki da aka rubuta na ayyukan da kikan kina minista na ga alƙalman sun kai wurin 100 da wani abu na waɗannan makarantu da aka yi kuna da target ne abin da kuke kira target misali akalla a jiha ko wace a samu makarantu kaza daga lokacin da kuka fara zuwa wani lokacin da kuka tashi
kamar abin da muka yi mun yi yunkuri ne daga sama saboda mun ga abin ya zama abin da ake kira matsala idan abu ya zama da matsala ku to zaka iya kawo dauki to sai muka ce kowace jiha ba makaranta ɗaya muka yi a jihohi ba ya danganta da yawan yaran wata mun yi biyu wata mun yi uku haka nan to idan muka yi mu a fatan mu mun yi dama muna yi muna barwa jihohi saboda su ne za su ci gaba da gudanar da su tunda dama a ƙarƙashin su suke to amma a fatan mu shine iya yawan almajiran da yaran da suke zagaya akan titi ba su da abin yi iya yawan makarantu saboda haka gwamnatocin jihohin nan da na local government su kuma su ci gaba da budewa sai zama nan da nan yaran nan gaba ɗaya an sa su a cikin makarantu to don haka kaman abin da ake kira gwaji ne ko model muka bayar amma mun so a ce kuma abin ya ci gaba
yanzu haka da jami'ar Azman mai zaman kanta a Kano ta fitar da wani tsari na mako-mako na koyar da almajiran makarantun tsangayu da ke makwataka da ita a cewar shugabar jami'ar Farfesa Fatima Batul Mukhtar.
Saboda haka muka shiga cikin unguwa muka fara sampling ne muka fara yi wato gwaji aka samu almajirai So za a koya musu karatu da rubutu na Hausa da na Turanci da lissafi da kuma dan sana'o'i dai haka.
Tsangayen su kuke zuwa ko kuma kawo su nan haraba?
Kawo su muke cikin makaranta. A koya musu ko a ba su abinci da za su ci saboda ka gani ranar banban su sun tafi zubara.
Wanne manufar haka na hanfar?
Manufar haka shine ya zamanto cewa an yada ilimi, wato ba wai ya zamanto cewa yara sun san ilimin addini ba kawai, a har ilimin boko ya zamanto cewa za su iya karatu, za su iya rubutu, za su iya yin lissafi, za su iya yin sana'a. Sannan fatan mu cewa in suka kwadaitu da wannan, su da kansu za su je su kai kansu makarantun boko, su ci gaba da karatu, kuma a ci gaba da inganta al'umma.
Ita kuwa a nata bangaren sabuwar jami'ar Khalifa Isiyaka Radio ta fitar da wani tsarin ba da tallafin karatu ne ga dalibai 500. Baya ga sassauta kuɗin makaranta ga rukunin farko na ɗalibanta, Farfesa Abdulrashid Garba shine shugaban jami'ar.
Mun fara ɗiban ɗalibai a kwasa-kwasai guda programs guda 16. Muna da ɗalibai yanzu guda 79, kuma a cikin 79 nan guda 52 mata ne. Ki wanda yake kula da jami'a ta bangaren kuɗi ice ya ɗauke wa kowa 500. Wannan dai rangwamen na 500 da aka bayar har su fita. Idan muka zo ɗaukan ɗalibai ɗauka na biyu, za mu sake roko irin wannan su ma a sake basu wannan gara basar.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Barau Jibrin ya ɗauki nauyin ɗalibai fiye da 600 da galibin su mata ne da nakasassu domin karatu a jami'ar tarayya da ke Dutsen Ma a jihar Katsina.
Kaunarsa da yake cewa matasa su samu ilimi na zamani da na addini domin su karatu, ai maganin zaman banza, a koyi sana'a, a rike kai, a rike iyalai, a rike al'umma. Kuma kamar yadda muka faɗa, ilimin na zamani ne da na addini, kuma a kawo karatu a kofar gidan kowa, kowa ya yi karatu, musamman matasa da kuma mata.
Farfesa Muhammad bin Abdullahi kenan shugaban ma'aikata a ofishin mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya. Masu kula da lamura dai na ganin ƙara ƙaimi wajen tallafawa ɗalibai marasa galihu su yi karatu da kuma ba da ilimin zamani ga almajiran da ke karatun allo a makarantun tsankayu daban-daban. Tafarki ne na magance ɗimbin ƙalubalen da yankin arewacin Najeriya ke fuskanta.
To madalla, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Kano
Mahmud Ibrahim Kwari,
sai kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Lazar Garcia. Naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Tan hakika ba da tangarda ba, kalji marar ilimi ne abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushinku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.